sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 19 ga watan April ne shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Baballe, kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa, inda aka tabbatar da mutane miliyan 2.3 sun kamu da cutar, gane wasu 160 sun mutu. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar cutar COVID-19. Kana hukumar ɗan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya faɗawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya hukumar kare cututtuka masu yaduwa ta kasar NCDC ta ce adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya kai 541. Sai kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar matasa sun koka akan dokar hana fita da daddare da hukumomi suka saka.
Gwamnati ba ta ci da ka, gwamnati ba ta share ka, ba ruwan ta sai ka biya haraji, ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa sai ka biya wuta. In likita ka sai bakar kuɗin magani ba a taɓa ka.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta ɗauki matakin rufe wasu kasuwanni. Hukumomi 'yan kasuwar da lamarin ya shafa suke cewa
wannan kasuwan Gwanjo a matsayina na ɗan Gwanjo a kasuwan mu da Lawal, ni a nawarayin wannan rufe kasuwa ya mun daidai.
Bayan nan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa. An dai tabbatar da mutane miliyan 2.3 ne a faɗin duniya suka kamu da cutar, kana wasu 160 sun mutu, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yawancin jihohin Amurka za su fara buɗe harkokin kasuwanci a wannan mako, yayin da za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya. Jihohin Texas da Vermont za su ba da dama ga wasu kasuwanci su buɗe a ranar Litinin, in ji Trump a wani jawabi da ya yi a kan coronavirus a jiya Asabar. Sai dai wasu gwamnoni sun ce ba za su yi garaje wurin buɗe harkokin kasuwanci ba, har sai sun gudanar da gwaje-gwaje da dama domin kauce wa ƙaruwan kamuwa da cutar. A hali da ake ciki kuma, wasu kasashe 13 da suka haɗa kai sun yi kira ga haɗin gwiwa wurin rage tasirin annobar coronavirus akan tattalin arziki, yayin da cutar take ƙara bazuwa kana ana ci gaba da yawan mace-mace. Kasashen Birtaniya da Indonesia da Jamus da Singapore da Turkiya da kuma Canada sun faɗa a wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Asabar cewa dole ne a yi aiki tare domin ceto rayuka da kuma rayuwar al'umma. Sauran kasashen da suka haɗa da Italiya, Brazil, Faransa, Mexico da Koriya ta Kudu da Morocco da kuma Peru sun lashe takobin yin aiki da duk kasashe a kan kiwon lafiya da tafiye-tafiye da cinikayya da tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi domin sake farfadowa. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar coronavirus. Kira ga tabbatar da binciken kwakwaf na ƙasa da ƙasan ya samu goyon bayan ministan harkokin wajen Australia Maurice Payne. Mutane 6,600 ne suka kamu da cutar coronavirus a Australia, kana wasu 70 suka mutu da wannan cutar. Hukumomin China sun sha matsin lamba akan yadda suke riko da batun ɓarkewar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa China za ta fuskanci jan kunni idan aka tabbatar da ita ce ta ƙirƙiro da wannan annobar. Beijing ta yi fatali da sokar da ake mata, kana ta hakikance cewa ta bayyana batun yaduwar cutar coronavirus, kana ta ɗauki matakin da ya dace wurin sanar da duniya akan haɗarin da ke tattare da COVID-19. Cutar dai ta samo asali ne daga kasuwar dabbobi a Wuhan. A hali da ake ciki, kasar Australia ta karu a cikin kasashen da suke kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin COVID-19 da kuma yaduwarsa a duniya da irin ɓarnar da ya yi. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya faɗawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga da mummunan tasiri da coronavirus ke yi a daidai wannan lokacin da annobar ke ƙara bazuwa a yankin. Yankunan Afirka ta yamma da ta tsakiya suna da tarin jama'a da suka rasa matsugunansu da ya fi ko'ina a nahiyar Afirka. sama da mutane miliyan 9 ne aka tilastawa barin gidajensu dalilin tashin hankali da kuma canjin yanayi. Hukumar ƴan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa yaduwar coronavirus ga iya rincaɓe kalubalolin kayan taimako da ake fama da shi a yankin mai fama da tashin hankali. Ya zuwa yanzu sama da mutane 5,000 suka kamu da COVID-19 har da sama da mutane 100 suka mutu kamar yadda aka sanarwa hukumar WHO daga kasashe 21. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijiran Babar Baloch ya ce kamuwa da cutar da mace-mace sun faru ne a cikin jama'ar da ke daukan bakoncin ƴan gudun hijiran. Ya zuwa yanzu babu wanda ya kamu da cutar a cikin mutanen da suka rasa matsugunan su, amma ya yi kashidi cewa lamarin ka iya canjawa cikin gaggawa ganin kwayar cutar ba ta bambanta tsakanin jama'a.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin mu. A Najeriya yanzu haka dai an samu ƙarin mutane zuwa 541 masu dauke da cutar coronavirus. Kwana ɗaya bayan da cutar ta kashe babban jami'in fada shugaban kasar a wani asibiti mai zaman kansa da ke jihar Lagos. Filinmu na Lagos Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
Zaka dai an samu ƙarin mutane 542 masu ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya kwana ɗaya bayan da cutar ta yi sanadiyar mutuwar babban jami'in fadar shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari a wani asibiti da ke Lagos. Sanarwar da cibiyar NCDC mai yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya na cewa kawo yanzu an sallami mutane 166 daga asibiti sai mutane 19 da suka rasu. Cibiyar ta ce yanzu haka a jihohi 19 da Abuja an samu akalla mutum guda da ke dauke da wannan cuta da ba ta da magani. Har yanzu jihar Lagos ita ce kan gaba da mutane 306, sai Abuja mai mutane 81, sai jihar Kano da uku da mutane 37, jihar Osun na da mutane 20, jihar Edo na da 15, Oyo na da 16, sai kuma jihar Ogun da ke da mutane 12 masu dauke da wannan cuta. Yanzu haka dai a yanda ake ci gaba da samun masu dauke da wannan cuta, hukumar NCDC mai yaƙi da cutar coronavirus ta ba da shawara ga al'umma musamman ma dai wayanda shekarunsu ya ja da su kasance masu saka takunkumin fuska domin kare kai daga cutar ta coronavirus. A waje ɗaya kuma gwamnatin jihar Lagos ta kare matakin da aka ɗauka na kai marigayi Abba Kyari wani asibiti mai zaman kansa domin jinyar coronavirus. A wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya ce asibitin First Cardiology Consultant da ke Anguwar Ikoyi asibiti ne da gwamnatin jihar Lagos da kuma gwamnatin tarayya suka amince mata da gudanar da harkokin lafiya da kuma bangaren da ya shafi harkar coronavirus. A can baya dai gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Lagos sun bayyana cewa ba za su amince ma wani asibiti mai zaman kansa daukan mataki ko kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba, matakin da kuma ake ganin tamkar amai ne gwamnatin ta yi ta lashe lokacin da aka bar marigayi Malam Abba Kyari ya kwanta a wancan asibiti. Bayanin na ma'aikatar lafiya a jihar Lagos dai ya zo ne bayan wanda ministan lafiya ya yi a ranar Juma'a Dr. Osage Ehinare, inda yake ƙara jaddada cewa gwamnatin tarayyar Najeriya bata amincewa kowane asibiti mai zaman kansa kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba, duk kuwa da cewa akwai asibitoci masu zaman kansu da ke da kayayyakin aiki kuma suka nuna aniyar su ta kulawa da irin waɗannan masu jinya. Masu lura da harkokin lafiya dai a Najeriya na ganin yadda ake ci gaba da samun karuwar masu dauke da wannan cuta a Najeriya, ko ba jama ko ba dade asibitoci masu zaman kansu za su samu lasisin kulawa da masu dauke da irin wannan cuta, musamman ma dai manyan mutane masu hannu da shuni wanda dama can ba su saba zuwa asibitocin gwamnati ba domin kula da lafiyar su a Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Daga inda Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Gwamnatin Amurka ta karfafa gwiwar kamfanonin Amurka a farkon wannan shekara da abubuwan kariya na miliyoyin daloli zuwa kasar China, inji jaridar Washington Post a jiya Asabar. Jaridar ta faɗa cewa lallai fadar White House tana sane da haɗarin da ke tattare da coronavirus akan Amurka da kuma sauran duniya. Jaridar ta ce wannan matakin ya tabbatar da gazawar gwamnati wurin gano da yin shiri domin tunkarar barazanar da annobar ke yi. Jaridar Washington Post ta ce ta samu wannan fahimta ne daga sake nazarin tattalin arziki da gwamnati ta yi da wasu takardun asiri na gwamnatin. daga karshe kwararru a fannin wasannin motsa jiki sun shafa ma sosai sakamakon annobar coronavirus an dai soke wasannin gasa na kasa da kasa lamarin da ya kai ga babban asaran kuɗi ga shugabannin kungiyoyin wasanni da masu shirye wasannin amma su masu wasannin kansu ne suke shan wahala sosai saboda ba su iya mimmike jikinsu yadda suke so annoban coronavirus da matakan killacewa masu tsauri da kasashe da dama suka dauka sun yi sanadiyar soke gasa da kuma dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya har ma da gasar Olympic na lokacin rani na wannan shekarar 2020 wadda za a yi a kasar Japan amma aka tura zuwa shekara ta gaba kungiyoyin shirye wasanni da dama sun yi asara mai yawa har ma kungiyar shirye wasannin kwallon rugby ta Amurka ta huskanci durkushewar tattalin arziki saboda ta gaza wurin shawo kan matsalolin kuɗi sakamakon yaduwar COVID-19
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu a jamhuriyar Nijar yayin da hukumomi ke bayyana gamsuwa da tsarin dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe matsayin wani matakin daƙile yaduwar cutar COVID-19. Matasa sun fara nuna kosawa da wannan mataki da suka ce yana tarnaƙi ga harkokin yau da kullum lamarin da ya haddasa tarzoma a wasu yankunan kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muhammad Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A washegarin bullar cutar corona a tsakiyar watan jiya ne hukumomi suka kafa dokar takaita zirga-zirga a birnin Yamai daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe. Makonni uku bayan daukar wannan mataki hukumomi sun bayyana samun nasarori kamar yadda gwamnatin Yamai Isaka Hassan Karanta ya fada a yayin wani zaman bita.
Yadda wannan cuta na kashe mutane dubaye cikin kasashen Turai. Cuta ne da ta shiga kasashen Afrika. Kenan ba kariya bane, ba gatan-gatan bane. Kuma ba siyasa bane. Yadda wadansu sun samani mun sati biyu na kurfin hallo mun sake sati biyu satin biyu da suka wuce mutum 877 su ne muka kai komisariya dan mun same su lokacin da ba daidai ba kuma wurare da bai kamata ba koko suna rataye da kaya da ba nasu ba
to sai dai a nasu bangare mazauna ya maina cewa matakin yayi tsauri sakamakon yadda abin ke toye harkokin yau da kullum kamar yadda a daren Asabar wayewar Lahadi tarzomar matasa ta barke a unguwar Niyame domin dake mai shugabar kungiyar matasa ta Jenum Falmata Taya na cewa halin da ake ciki na bukatar dubawa
a bar matasa ko kuma a bar ma talakoki su je su nemo abincin bakin su tunda gwamnati ba ta ci raka gwamnati ba ta share ka ba ruwan ta sai ka biya haraji ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa sai ka biya wuta in likita ka tai bakar kudin magani ba a taba ka bakar gan ba a taba ka gwamnati ba ta san da zaman ka ba ta ci raka ba ta share ka ta bari ka nemo abincin ka shi ciwon bai yawo da rana sai da dare yake yawo
a dai bangare dokar rufe wuraren ibada ta haifar da hatsaniya a ranar Juma'ar da ta gabata a nan Yamai yayin da a kauyen Sarkin Hausa ne yankin Maradi akai kacakaca da cibiyar rajistar zabe
an zo inda muke a rarrama yan gari dukkan ne balla ko fashe da kici kike yin mu dukkan fashe saboda police da gendarme sun zo sun hana su shalla jama'a sun hafa su kayan mutane sun yawa wallahi amma sun yi balla cikin mai wallahi amma mu dai lahiya lo ne mu ci yau mu komai ba
a ra'ayin shugaban kungiyar matasa ta Ajefa Lawali Salha ya kamata gwamnati da jama'ar gari su fuskanci juna
shi duka a harkar duniya ai ana tantamnawa abubuwa suna hitowa cikin sauki bai hana gwamnati ya ƙara waiwaye baya ya diba ya gani daga lokacin da aka dauki wancan matakai zuwa yanzu menene aka samu na cikasa menene kuma aka kai daidai bisan shi sai a diba a gyara tunda Mallam Suleiman wannan ƙasa mu ne zamu yi tunani mai kyau mu yi tsari mai kyau wanda zamu gina ƙasar mu
a ungwanin Tallage da Yantala da Bukoki da Gudal da ke mai ma an yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa a wannan mako sanadiyar matakin takaita zirga-zirga da hana taro a wuraren ibada Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma to bari mu sake komawa Najeriya yayin da wasu gwamnatocin jihohin kasar suke ci gaba da daukan matakan daƙile yaduwar cutar coronavirus. Gwamnatin jihar Bauchi dake arewa maso gabashin kasar ta dauki matakin rufe wasu kasuwannin sai da kayan gonjo, sai dai wasu masu sana'ar sun nuna goyen bayan su na daukan wannan mataki da hukumomin jihar suka yi. Ga rahoton da wakilinmu na Bauchi Abdulhab Muhammad ya aika mana.
A jawabin zagaman neman labarai, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Megoro ya bayyana dalilan rufe waɗannan kasuwanni da kuma matsayin jihar game da batun cutar COVID-19.
Wato ita wannan hukuma mai kula da wannan ciwon COVID-19 ta lura duk da cewa an ba mutane shawara a rage cinkoso. Wannan kasuwanni guda biyu ba hana mutane kasuwanci na abinci ba, amma wannan kasuwannin ka lura ba abinci suke sayarwa ba. An dan kyale mutane su dinga dan zirga-zirgan su, amma wannan kasuwa in ba ku manta ba cika take sosai. Mutane suna zuwa daga wasu jihohi su shigo mana wannan jiha ta mu. Kuma mu a halin da muke ciki yanzu, iyawan da suke jihohin mu mun killace su, kuma mun fara sun samu sun fara samun sauki. Muna fatan ma nan da kwanaki kadan in ba mu samu sabon kesa Bauchi ba, mu na mu zai koma zero. Mutanen saboda haka mutanen da suke kawo kayan nan ba yan Bauchi bane, baki ne. Ana cunkoso, ana mu'amala, muna tsoron barkewan cutar nan. Ba an rufe sara bada bane, an rufe sana daga gaisassen lokaci har zuwa lokacin da za a samu wannan cuta ta yi sauki, ne so sai a bude su cigaba da kasuwancin su ta.
Mun ga mun yanda matsayin jihar take a nan.
Wato mu wanda muka babbanta da sauran jihohi, mun ba da karfi ta wajen abin da ake cewa nan surveillance nan, ko sa idanu da bincikowa duk wanda suke mu'amala da mutum. An kullura tun daga kan case din na farko, his excellency, har zuwa na biyu da na uku da na hudu, mun tattara mutane sun fi 400 wanda mun killace su. Kullun sai mun je mun ba su temperature, mun gwada mu ji halin da suke ciki har kai wannan sati biyun ka fice. In kuma kai mu'amala da su na wannan kaidoji da muka sa, mun dau sample din mutane 160 a cikin wannan 400 wanda mun je mun gwada kuma sun dawo. Kuma mu abin da muke jin dadi shine sama da sati biyu bamu samu karin ko daya ba, ya nuna kenan aikin mai yana kyau. Na biyu a yau kaga kenan daga gobe zuwa jibi zai zama mana gwada daya a Bauchi in bamu samu sabo ba. Kaga ya nuna kenan akwai wani tsari da muke yi na kimiyance na harkan public health wanda muna da kwararru a cikin zamanin lasa ta koya mana hankali. Saboda haka daga nan muka dau dalma akan wannan covid din muke yi. To mu yanzu kalubalen mu guda daya ne, kar mu samu wani ya shigo mana daga wani gu a cikin gari dai, cikin garin Bauchi mun killace duk wanda suke mu'amala da guda hudu nan, mun tattara su babu wani wanda ya saura sabo. Damuwar mu sabo da zai shigo. So idan aka ci gaba da killace border, aka hana baki shigowa har zuwa wani lokaci, domin fa Bauchi ba sai dai mu ce ba mu da komai a kasa.
Daga bisani na ji ta bakin wani mai harkar saye da sayar da gonjo da ya shafe sama da shekaru 40 yana wannan harkar.
Suna na Alhaji Abubakar Saura, a matsayina na gu shekara 40 ina sai da wannan gonjo. Tun ina tafiya Kano ne ra 25 nake wannan sana'ar nan. Alhamdulillah rufe wannan kasuwan gonjo a matsayina na dan gonjo a kasuwan Mudan Lawan. Ni ana ra'ayin wannan rufe kasuwa ya mun daidai. Ina da kujoji na muna shago, muna biyan gwamnati haraji. Mu duk arewacin kasan nan ba kan da ake wannan abu ne jihar Bauchi. Mutanen Gombe su shigo, mutanen Kano su shigo, mutanen Kaduna su shigo, mutanen Jos su shigo
a wannan kasuwa.
A wannan kasuwa a zo a bude kaya kaca-kaca. In ana shigowa da wannan cuta ba lalle wannan kasuwan sai an tsi ba. Duk kan da aka samu kasuwan ne ana zargin wannan cuta, gwamnati na iya bincike, tana iya dakatarwa. Wannan aiki ne na gwamnati, aiki ne na hukuma. Duk wanda ya nemi abu ya ga wannan kasuwa tana rufe shi ko cikin kasuwan da ya saba tsayen kaya. Shago wanda an san wane ne mai wannan shago, menene yake sayawa, kuma an san da kashi shi kayan su ba wani cinkoso ba tare da jama'a. Kaga mutane sun yi daidai, gwamnati ta yi daidai.
Abdulhab Muhammad Bura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulhab Muhammad, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da ni. Sunana Madina Dahiru Mai Shani a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo, shirin da ke tattauna duk lamuran da suka shafi yanar gizo. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasashen duniya, yawancin wurare na ta tsawaita dokar zama a gida domin takaita yaduwar cutar. To a wannan lokacin na rashin abin yi, kasancewar an rufe yawancin ofisoshi da kuma makarantu, wani abu da mutane da dama suka fi mayar da hankalinsu a kai shine dannar waya. Shin kuna da labarin cewa yawan dannar waya da rashin iya ɗauke ido daga wayar ku babbar matsala ce? Wasu mutane, musamman ma matasa, idan ba sa tare da wayoyin su har zazzabi suna iya yi wasu kuma idan suna tare da wayoyin nasu sai su kasa aiwatar da muhimman abubuwan da ya kamata su yi kamar cin abinci da sallah da dai sauransu yau a filin namu muna tare da wata matashiya wace ita ma tayi fama da wannan matsalar
sunana Aisha Abdullahi kuma ni matashiya ce wacce rayuwata ta rage a gaba ɗaya akan wayar tarho wanda hakan ya janyo min matsala da yawa a rayuwata matsalolin da nake fuskanta domin yin amfani da tarho sun fara ne akalla shekaru 15 da suka wuce bayan yanzu ba ne ba sun fara ne tun lokacin da aka fara turawa ma irin a turawa mutum film a turawa mutum hotuna a turawa mutum haƙoƙi a waya to irin wannan sun ke ya kawo sauƙi a sai ka je ka zauna cikin jama'a a falo ku yi kallo ba ko kuma kamar ni yanda nake son jin waka so ko aiki nake ko me nake yi dai ko ina jin waka ko ina jin review ko kuma ina kallon wani abu to nake ga ya kawo min sauki a rayuwa zan iya zama ni kadai tare da waya na zai dauke min kewa ana haka ne har aka fara amfani da su Twitter da Facebook da su Instagram su ma na fara amfani da su kuma sai nake jin dadi yanda yake kawo min kusanci tare da mutane wanda wasu ma wani kasa suke ba ma wani gari ba to abin da na fara kula da sai nake gani shine inda nake shiga tashin hankali dan bani da damar amfani da waɗannan kafafun sadarwa wato su social media kenan irin su Facebook, Twitter ko Instagram ko da na awa ɗaya ko awa biyu in dai ba bacci nake ba idan ma ko bacci ne in zan yi bacci to zan yi akalla awa biyu ina dube-dube a waya kafin bacci ya ɗauke ni haka da safe da asuba tun ina alwala nake fara tunani me ya wuce ni me ne ban gani ba lokacin da nake bacci to sallar nan ma har ya kai ga wata rana sallar sai har in bar lokaci ya wuce daga tun ina a'a lokaci bai yi ba lokaci bai wuce ba a'a ai la'asar ibn ma ya kusa haka har lokaci sallar ya zo ya wuce ka zo kana ta dana sani daga baya bayan kuma kana ji kana gani kana dandane a waya ne har lokacin ya zo ya wuce kuma fa babu wani abin kirki da kake yi da wannan social media din illa ka dinga kai kallon karance-karancen labarai kallace-kallace na fina-finai da abubuwan al'ajabi rayuwar mutane kana ganin yadda suke rayuwa suna jin daɗi yau suna wannan ƙasa ko bai suna wannan ƙasa sun sa wannan sabon kaya ga abin da yake yayi dukkan da zan duba in duba rayuwar wannan duba rayuwar wancan in ga yadda suka fina abu ba abin da zai sa ni illa bakin ciki da ɓacin rai wani ɓacin rai ma har za a gani a fuska na har zai ɓata mana rai tsakanina da wanda nake zama da shi domin shi bai san me ya faru ba bai san me ya yi ba abin da ma ya yi illa ni ne na je na gano wa kaina abin da ya bata min rai ni ne kadai to na dade ina tunani me yasa nake ma kaina haka ina sa kaina cikin tunani damuwa abubuwan da nake gani a su Facebook Twitter da su Instagram bayan abu ne wanda idan fara so ba sai na ji ba ba sai na gani ba to me yasa zan takura kaina
to Aisha ko zaki ba mu labarin yaya kika samu shawo kan wannan matsalar
to a yanzu dai wata na 11 kenan da na goge shafi na wanda yake Instagram kuma tun da na goge wala na samu kwanciyar hankali ba kadan ba kudi na nima ya huta da sayan data kuma sannan na samu salama a zuciyata saboda ban ji ba ban gani ba to haka kwanan nan ma ko wata da yi ba na samu na goge WhatsApp ina hankali-hankali insha Allah haka zan na ragewa ina gode su ɗaya da ɗaya yanda na saka su ɗaya da ɗaya haka zan na cire su ɗaya da ɗaya to haka sai ina ga ɗaya da ɗaya in ina rage su tunda babu abin da zan yi a wayan yanzu duk na bi na goge su so amfani da wayan ma dole zai ragu haka har wayan kawai ya zama ne mini na ansa waya ne tsakanina da mutane
to masu sauraro ina fatan waɗanda ke fama da irin wannan matsalar za su yi koyi da Aisha a gane cewa yawan amfani da waya babbar matsala ce wacce za ta iya jefa mutum cikin mawuyacin hali za ku iya amfani da lokacinku wajen yin abubuwa daban-daban da ran kuke so a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau sai kuma wani mako insha Allah ku tabbatar cewa kun sake kasancewa da ni Madina Dahiru Nishani cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC.
Gaida Madina Dahir mai Shanu yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Koreba Gashuwa tace salam biyoye Hausa, muna jajantawa iyalan marigayi Abba Kyari sakamakon rasuwar sa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma idan ta mu ta zo ya sa mu cika da imani. Sako na gaba ya fito ne daga Kakame Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak dake jihar Borno yace assalamu alaikum sashen Hausa, in Allah ku bani dama a madadin daukacin al'ummar jihar Borno na jajantawa ƴan uwa da iyalan tsohon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari sababban rashi da Najeriya ta yi na rasuwar sa. Allah ya ji kansa da rahama idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin. Sako daga Isa Bakaniken waya Saddam karamar hukumar Aliyu jihar Kebbi yace assalamu alaikum biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama domin in mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da iyalan marigayi Abba Kyari wanda Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Ina addu'ar Allah ya ji kansa da rahma amin. Da ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta corona a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Sako daga Aisha matar Hussein Dangote Karasu a jihar Yoba tace salam biyoye Hausa, gaskiya matsalar ruwan sha da mu al'umar garuruwan Karasu da Jajimaji da muke fuskanta wannan wani abun kunya ne ga gwamnatin jihar mu ta Yobe, garin yadda muka dade muna fama da matsalar ba tare da ta kawo mana daukin gaggawa ba. Da fatan wannan koke namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sako daga Jafar Alkasim jihar Tawon jamhuriyar Niger yace muna roƙon Allah ya gafarta wa Malam Abba Kyari ya ji kanshi da rahamarsa, kuma da muka yi saura idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar Talaka yace assalamu alaikum biyoye Hausa, muna miƙa sakon ta'aziyya ga gwamnatin Najeriya a bisa rasuwar Abba Kyari a sanadiyar cutar coronavirus. Muna fatan Allah ya ji kanshi ya sa kuma al'umma su fahimci cewa coronavirus ba ƙarya ba ce, domin akwai waɗanda har yanzu ba su yarda da cutar ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura yace salam biyoye Hausa, muna yaba wa minista Haji Sirika game da tallafin da ya aiko wa jama'ar Daura na miliyan 12. Muna fatan Allah ya sa wannan tallafi ya kai ga waɗanda aka yi don su ba tare da son zuciya ba, don kar a je rijiya ta bada ruwa guga ya hana. Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To baban ne kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa, inda aka tabbatar da mutane miliyan 2,300 sun kamu da cutar, kana wasu 160 sun mutu. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar cutar COVID-19. Kana hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan ƴan bindiga.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Liyu Sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu ne yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur